Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kare aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci. To likita, kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan?
Abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwar su su ne kamar abu da ake kira cataract, shi ne na farko. Don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract, a hausance yanar ido. Ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce, duka za a iya mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo. So shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti, ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci, idon mutum zai dawo kuma gani zai dawo. Na biyu, akwai abu da ake kira trachoma. Shi wannan ƙwayoyin cuta ke sa wannan laruran har ta kai ga rashin gani. Trachoma a Hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska yafi aukuwa, ita ce trachoma. Kamar a Najeriya, bangaren da yafi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada, kamar jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Bauchi, bangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina, Sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma. Abu na uku, gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shi ne vitamin A deficiency, wanda larura ce da take samun yara mafi yawa, waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan ƙarancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani, yaro ya samu makanta. To amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki, aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti, sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa. Abu na hudu, wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya, shi ne abu da ake kira onchocerciasis. Onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness, shi ma wani kuda shi ke yaɗa wannan ciwo ya sa makanta. Amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin, za a iya ba mutum magani da zai warke. Shi ma vitamin A deficiency, idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements, shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta. Trachoma ita ma tsafta, yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido, in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban ƙwayan ido, shi ne ke jawo makanta. Akwai aikin da ake sai a juya fatar, yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba, ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai-akai zai hana makanta. Sa'annan idan aka ba mutane ruwa, isasshen ruwan sha mai tsafta, kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi, don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo. Abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama. Mafi yawan waɗannan cututtuka, kamar yanda na ce, cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta. Yawa, kinga idan aka yi waɗannan abubuwa duka, za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo. So kinga ashe wanke ido akai-akai, da yaro ya tashi da safe a wanke masa, wanke fuskar shi, ƙwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi. Shanu da dabbobi da suke kusa a riga, suke kusa da mutane, akwai ƙwayoyin cuta da suke ƙwari waɗannan kudaje da suke ɗiban ƙwayoyin cuta su kai ga idan yara, kinga duk an riga an tsare su. Sa'annan amfani da ƙwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira. So idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri, wannan kwantsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani, suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi. Abu na gaba, ciwon suga wanda ba a controlling din shi. diabetes kenan. Duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa, yana zuwa asibiti akan kari, yana shan maganin sa, ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta. Kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da nayi magana su ne a gaba-gaba wanda za a iya maganin su. Akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta, amma waɗannan dai su ne na gaba-gaba. Dukkan su kuma daga shiyana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis wanda river blindness da nayi magana da kuma diabetic retinopathy, yawa suna duk za a iya maganin su. Shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari, in Allah ya sa yarda aka bashi maganin da ya dace, ya samu kuma kulawa da ta cancanta, in Allah ya sa yarda bashi ba makanta.
Likita, waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin ita yana da sutura kuma da sauransu, shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne? Idan wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba, so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti?
Abu na farko, mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa. Ta yaya za ka gane ganinka baya bai inganta ba ko yana raguwa? Shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya, ka rufe idan da kake tsammanin cewa yake da matsala, ka bude ɗaya. Sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum, sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a bude. So ta nan ne za ka iya ganewa ganinka yana raguwa ko baya raguwa. Abu na biyu, idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya yi ja, duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi. Idon shi yana hawaye, a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi, duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa. Abin da yafi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba, a gano, a bambance mishi, a tantance mishi wanne ne dalilin da yasa waɗannan abubuwan suke faruwa. Wani abun ba mai tsanani bane, wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike.
Yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abu, musamman ma a Najeriya?
Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce, duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko, akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya, akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan, tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya. Abu na gaba, in ma an samu ma'aikatan, an kuma samu asibitocin, shin kayan aiki da za a yi amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala ce. Bayan wannan, in ma an samu kayan aikin, to abubuwa ne wanda kuma akwai buƙatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti. Mafi yawan mutanenmu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je su duba, su je asibiti. Za su ga cewa ɓata lokaci ne, ai akwai magungunan gargajiya da za su iya, ko akwai matakai kuma da haɗi again da talauci. Bayan rashin ilimi isasshe, akwai kuma talauci, rashin abin hannu isasshe. Ko da mutum yana so ya je wani lokacin, saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba. Sa'annan ma'aikatan, in ma akwai su, akwai buƙatar mutum ya samu training, ƙwarancewa akan abin da kake yi, wanda ka sani yau a sake maimaita maka, ana maka refresher course,
don
ana maka hora, kana samun horo akai-akai from time to time, don abin da ka sani jiya mai yiwa akwai wani sabon abu, in ana wannan yana suna taimaka. So waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma, ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu, ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai.
Yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido, sun makance, za su ce maka ba kwandon roba ba haka aka haife su ba. To ya za a shawo kan wannan ita matsala?
To kin ga ai measles cike magana, ba kwandon roba shine measles. A measles ita kanta ba ta jawo komai, sai ita take sa a samu vitamin A deficiency. Wannan bakon dauran, saboda ƙwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi, ƙwayan cuta su shigo ido, mutum ya samu matsala. Ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da bakon dauran, a ɗauko maganin gargajiya a sa a ido, shi ma yana jawowa matsala. To amma dai abin da measles an san akwai dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin A deficiency da kuma makanta. Kin ga ita ma measles za a iya tarewa. Dalili, karban menene su vaccine, kin gani? Wa'annan
rigakafi,
good, rigakafin da ake yi na yara, in Allah ya sa yadda mutum ya je mace ta haihu a asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu ba yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailan Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya
Ana ta wani sabi ba ana rawa kuci ba